Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Majalisar Dinkin Duniya ta kebe ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar duniya wato World Earth Day. A yau kimanin mutane biliyan 1 ne suke kiyaye wannan rana ta hanyar wayar da kan al'umma a game da hadarukan da ke tattare da ayyukan da dan adam yake aiwatarwa waɗanda suke gurɓata yanayi. Wannan shine
tambayar da nayi wa dan rajin kare muhalli Umar Sali Anka shine anya ko wannan haka ta kai ga cimma ruwa ga abin da yake cewa.
Wannan tambaya ce mai mahimmanci sosai domin ta haka ne za mu a gane cewa shin an dauki hanyar gyaran na daidai ne ko kuwa ana dai ne domin wasu guraren su nayi fai abubuwan da ya kamata da mu da ku yan jarida da su gwamnatoci su dauki gabaran yi musamman yanayi na tattalin arziki da kuma ilimi da jama'a suke da shi musamman a Afrika. Makarantun mu gaskiya ba sa iya bada abin da zan ce ka practical aspect na irin wayannan duk abubuwan da ake tunanin a samar domin wannan ci gaba mai dorewa da ake so a samu ta bangaren noma da sauran fannoni na rayuwa wanda shine hada itattara ya dawo cikin muhalli wayanda ake musamman sai ka zo cewa idan kana so ka samar da hanyoyi na ci gaba din da ake bukata na kula da muhalli din da kuma sauran al'amura da suka shafi noma da kiwo ba mu da ci gaba na zamani da mukan iya samar da wayannan hanyoyin cikin sauki. Shi yasa nake cewa kamata su gwamnati sun rinka duba yanayin da muke ciki a samar da hanyoyin da ba sai an siyo ko kuma an kufo daga kasashen waje ba. Zama da dole to mu canza tsarin miyoshi yanda zamu iya samarwa da kanmu domin gaskiya akwai al'amura da dama da muke bukata domin ci gaba da yanda zamu kare muhallin namu da kuma yanda zamu inganta noma da kiwo da baki daya wanda duka sune suka shafi muhallin.
Kamar a makon jiya a yau ma muna tare da Dr. Salisu Dahiru jagoran shirin New Map wanda zai dora bayanai a game da hadarukan da ke tattare da matsalar ambaliyar ruwa wanda wannan shirin na New Map yake kokarin kiyayewa.
Kaman kasashen kudancin Najeriya inda akan sami tsananin ruwan nan kuma yawanci ainihin kasar su kasa ne wanda za ka ganshi kaman ba wuya idan aka yi ruwan sama mai tsanani yakan kwashe wannan kasa yadda za a kan sabi yin zaizayen kasa kuma har a samu abun da zai kai ga ana samun kududdufi masu zurfi wasu su sukan kai har mita 100 da tsawon kilomita da dan yawa a ciki akan sami manya-manyan gidaje kaga sun rushe koko hanya ta datse gaba daya koko an sami hanyoyin ruwa ko bututun ruwa da ke tafiyar da ruwan sha sun karye sun datse kuma layukan lantarki su ma duk sun fada ciki duk wanda zai kai ga jama'a suna cikin wani mawuyacin hali. Kari da haka akan sami bullowan cututtuka mafi yawan faruwa su ne kaman cututtuka da suke da dangantaka da amai da gudawa da kuma domin datti ko kashin awaki ko ma na mutane tunda wasu wuraren mutane sukan je ba haya ne a wurare kawai ba tare da an killace ba saboda haka idan ruwan sama din nan yazo yakan kwashe waɗannan datti da kazantan wasu su fada rafuka wanda mutane suke shan ruwa koko wasu su samu masu shiga a cikin rijiyoyi wadanda ba samu an rufe su ba ko wani lokaci ma idan ambaliyar nan yayi yawa salga da sauran su wadanda ba su da zurfi ruwan nan yakan cike su yadda datti da abin da ke ciki ma yana iya fitowa ya je ya fada a rafi inda mutane suke shan ruwa saboda haka akan sami wadannan cututtuka. Abubuwa ne wanda ba wai wannan ma'aikatar bane kawai take aikin nan dole ana kan hada kai ne da sauran ma'aikata na jihohi kuma kananan hukumomi da kuma malaman tsafta da sauran su domin a tabbata cewa an dauki matakai wurin kare muhalli kuma a kare lafiyar jama'a.
Sai kuma sabon shugaban hukumar hasashen yanayi ta kasa Najeriya wato NIMET Farfesa Mansur Bakumatazu ya yi bayani a game da kudurorin da ya kunsa domin dada inganta ayyukan hukumar wanda ya nuna muhimmancin su wajen tattalin arzikin kasa.
wanda farko dai zamu ci gaba da Allah ya so abinda na iske shi wanda ya gabace ni yake akai daga nan kuma zamu ba ga muhimmanci ga hasashen yanayi wanda ake ba al'umma a mataki na jaha da mataki na karamar hukuma mun lura cewa in yawanci akai hasashen yanayi wanda kawai manyan ma'aikatan gwamnati ne suka zo suka halarta a yawanci wannan sanarwa da bayanai da muka yi ba su isa godon al'umma to shine muka kawo wani kuduri wanda muke yin hade kai da jihohi da sauran kungiyoyi domin mu hasashen yanayi wanda ya dace da kananan hukumomi 774 abin na biyu a bangaren hukumar kula da jiragen sama wato aviation ana amfani da hasashen yanayi ne wajen tafiyar da al'amuran jirgin sama to yake bangaren harkan jirgin sama tana bukatan kula sosai yanda ake gabatar da hasashen yanayin da sauran kuma na'urori da muke amfani da su musamman da yake damuna tana zuwa wanda ana samun yanayi wanda yake kawo cikas ga tafiyar da harkan jiragen sama kamar na yawan ruwa da iska da tsawa haka in Allah ya yarda na son mu kara haɓaka aikin da muke gabatarwa muna duka airport na ƙasa da ƙasa wato international airport guda 6 sannan kuma muna gabatar da aika a airport na cikin ƙasa wajen guda 24
to mai sauraro Alatila za mu yi sallama a nan idan Allah mai kowa mai iko ya ba mu dama zuwa makon gobe za mu dora yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya.